أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Allah ta'ala ya sake nuna mana wannan rana mai albarka, ranar Juma'a, inda yau muna 25 ga watan 11 watan Zulqa'ada, hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam 1443, domin ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma, Raddul Azhan ila Ma'anil Qur'an, wanda muke gabatarwa a kowace ranar Juma'a a cikin wannan masallaci na ƴan haya a cikin wannan gari namu na Jega. Muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kai mana gudunmuwa. Muna nan cikin sura ta 55 daga cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma, sura 114, ita ce suratul Rahman. Satin da ya wuce mun tsaya kan aya ta 4, yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 5. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban.
Allah madaukakin sarki yana ambata muna cikin ni'imomi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙididdigawa waɗanda yi gabayinsa, kuma abu na biyu, waɗannan ni'imomin suna ƙara nuna muna ƙayatattun iko na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan abubuwa. Suna nuna mana cewa ba mahaliccin waɗannan abubuwa in bancin Allah subhanahu wa ta'ala, da yadda tsarinsu yake, da yadda halittarsu take, da yadda suke gudana. Wannan ya nuna ba tsari ne na abin halitta ba, tsari ne na mahalicci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ce ash-shamsu wal qamar, Allah ce kuma rana da wata, Allah shi ne mahaliccinsu, shi ne ya samar da su. Ga sunan suna gudana bi husban, a cikin lissafi, a cikin tsari wanda yake kyaukyawa. Ai yajriyani, rana da wata suna gudana bi hisabin ma'lu, da lissafi wanda yake tsananne. Sa'annan kuma muqirrun fi burujihima, suna abin tabbata a cikin abin da ya shafi hanyarsu. To, ranar da Allah ta'ala ya halicci sammai, ya halicci rana, ya halicci wata, Allah ya tsara musu inda za su bi. To, wannan lokacin baka taɓa jin an ce ga shi rana ta yi yajin kai bata fito ba, ko a ce ga wata bai fito ba. Kuma wurin nan da Allah ta'ala ya tsara inda suke bi, suna nan suna bi a wannan wurin, ba su fasa ba. Wa yattasiqu bizalik, to kaga yana arantuwa a cikin wannan umurul kainat as-sufuliyya, lamura abinda ya shahi samammu as-sufuliyya, waɗanda suke na ƙasa. Mu da abayan ƙasa, waɗannan rana da wata suna taimaka muna wajen abin da ya shahi zamantakewa na rayuwarmu, da abin da ya shafi kasuwancin mu, da abin da ya shafi siyasar mu, da abin da ya shafi ma rayuwar mu baki daya, suna taimaka muna rana da wata. Za a ce wane shekararsa kaza da wata kaza, ko a ce yau kwanansa kaza a duniya da sa'o'i kaza da mintuttuka kaza, waɗannan suna taimakawa ƙwarai. Sa'annan wa takhtaliful fusul wal awqat, samar da rana da wata da yadda suke tafiya akan tsari, kaga fasli fasli suna bambanta da abin da ya shafi lokuta. Yanzu kaga idan aka ce shekara kanta, kaga shekara tana da watanni guda goma sha biyu, ko ba haka ba? Kowane wata yana da kwana 29 ko abin da ya shafi kwana 30. Sannan cikin wata za ka samu an ce sati, a ce sati ɗaya, a ce sati biyu, a ce sati uku, a ce sati hudu, sai a ce wata ya kammala. Waɗannan ranakun kuma za a ga kowace rana yini da dare yana da awa 24, za a ce rana tana da awa 12, a ce dare yana da awa 12, illa bambancin da aka samu na abin da ya shafi canjin yanayi. Wani lokaci a ce dare awa 11 da minti kaza, wani lokaci a ce rana awa 11 da minti kaza. To bayan ka ga wannan kuma akwai abin da ya shafi ita shekarar kanta sukutum, kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya kakkasa muna ita kashi daban-daban, kusa kashi hudu. Akwai abin da ake ce da shi waqatul rabi', kaga lokacin damana kamar yanzu ke, kaga muna cikin waqatul rabi', muna lokacin abin da ya shafi damana. Ana nan sai ka ji an ce lokacin da ake lokacin kakana, kaga waqatul kharif kenan, lokacin kaka, ana cewa yanzu lokacin kaka ne. Kaga duk wannan ana samun su cikin shekara. Za ka samu waqatul sayf, sa'annan kuma ka samu waqatul shita. Kaga shekara sukutun kanta mai watanni goma sha biyu din nan, kaga kanta Allah madaukakin sarki kuma ya kasa muna ita kusan kashi hudu. Za ka samu waqatul rabi', lokacin damana, ka samu waqatul kharif, ka samu lokacin kaka, sa'annan ka samu waqatul sayfi, ka samu lokacin zafi, sa'annan ka samu waqatul shita, ka samu lokacin sanyi. To kuma Allah madaukakin sarki duk shi ya zo da wannan tsari. Jiki na dan adam ba dan Allah madaukakin sarki ya zo da wannan tsari ba, to ba yadda za a yi jiki na dan adam ya rayu a cikin gidan duniyar nan. Amma kuma ba kowa ke gane wannan ba sai ma abuta hankula. To kaga bayan wannan kuma ga waqatul layl, sa'annan ga waqatul nahar, ga lokacin dare, sa'annan ga lokacin rana, sa'annan da rana a ce ga waqatul gadat, sa'annan ga waqatul ashi, ga lokacin safiya, sa'annan ga lokacin marice. Duk Allah madaukakin sarki shi ya tsara muna waɗannan abubuwa. Saboda haka da yawa abubuwan mu lamurran mu na yau da kullun, in mun ka shirya abu sai mu ce a bari har da daddare bayan sallar isha'i, saboda maslaha yin wannan abin ta yi kyawu wannan lokaci. Wani lokaci da daddare na gashi mu haɗu mu gudanar da abu sai mu ce mu bari da safe. Da safe wani lokaci sai a ce karfe 9 zuwa karfe 10, ko a ce karfe 8 zuwa karfe 9. Allah madaukakin sarki shi ne ya tsara muna waɗannan abubuwa. To kaga nan mala ya ce wa takhtaliful fusul wal awqat, za a samu fasli fasli hatta na abin da ya shafi shekarar kanta. Kun ga shekara akalla ta kasu kashi hudu, sa'annan yinin kansa, ga lokacin safiya, ga lokacin rana, ga lokacin marice, sa'annan ga yini, ga dare, wal awqat, sa'annan kuma da abin da ya shafi lokaci gashi nan. Wa tu'lamus sinuna wal hisab, sa'annan da rana da wata na malam ake sanin shakarkaru, sa'annan kuma a san abin da ya shafi lisafi. Ash-shamsu wal qamaru bihusban, duk rana da wata suna ɗauke da waɗannan abubuwa waɗanda suke kuma tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. saboda haka duk wanda annan yan akwai lissafi zaka ji an ce wani an haife sa rana kaza lokaci kaza ko lokacin dare ko lokacin rana in ma lokacin daren na sai a ce farkon dare wani a ce tsakiyar dare wani a ce ƙarshen dare inda satin na wani a ce bayan sallar subahin wani a ce bayan rana ta dago wani a ce lokacin azhar wani lokaci a ce lokacin la'asar wani ana cewa daf da faduwar rana aka haife sa bayan an faɗi ranar sai a faɗi kuma watannin sa'annan kuma a faɗi shekarun kaga Allah madaukakin sarki shi yayi haka shi ne ya tsara muna wannan to sai Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ni'imomi waɗanda Allah ta'ala ya muna yana ƙididdiga muna Allah ya ce wan najmu kuma Allah madaukakin sarki shi ne ya halici duk wani ganye ko duk wani icce wanda ke tafiya a ƙasa wanda aka kwanci a ƙasa kenan wanda bai da ƙauri wanda yake tashi a sama shi na nan mala yace mala saqalahu minan nabat duk abinda bai da ƙauro ya tashi tsaye na abinda ya shahi tsiri to a ƙarƙashin wannan aya shi ne ake ce da shi annajim duk da malaman tafsiri suna da fahimta guda biyu wai suna cewa annajimu a abinda ake nufi dai shine tauraro wasu malaman tafsiri ko suka ce annajimu ma la saqa lahu minan nabat wannan fassara ita ce a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya dauka cikin dayan fassarorin guda biyu Allah ce washajaru haka nan ittanya ma lahu saqun duk abinda adda qawru wanda yake tashi sama ana ce da shi ash-shajar Allah subhanahu wa ta'ala ce yasjudani waɗanga suna sajada ga Allah suna kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala yakhdu'ani suna kankan da kai bima yuradu minhuma ga abinda ake nufi da su saboda haka suna tasbihi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata amma tasbihin mu ba mu iya fahimta irin nau'in tasbihin da suke halitta je ta ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya gaya muna cewa lalle suna tasbihi ga Allah suna tsalkake Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kamar yadda Allah ta'ala ya gaya muna a wata sura yake cewa tusabbihu lahu samawati sammai bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ce suna tasbihi ga Allah madaukakin sarki wal ard haka nan kasai su ma suna tasbihi ga Allah sai Allah ya ce wa man fihinna da halittu waɗanda a tsakanin sama da ƙasa sai Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ya ce innahu kana haliman ghafura Allah ya ce wa in min shay'in Allah ya ce babu komi ne tsakanin sama da ƙasa ko wace irin halitta ta duk abinda an ka samar da shi sama da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ce fati yana tasbihi ga Allah yana tsalkake Allah madaukakin sarki Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku iya fahimtar nau'in tasbihin da suke amma Allah madaukakin sarki ya san suna yi kuma lokacin da suke yi Allah madaukakin sarki yana gani kuma Allah madaukakin sarki yana jin lokacin da suke yi innahu kana haliman ghafura lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai jimriyana kuma Allah madaukakin sarki mai gafarana saboda haka hatta kaga aljamadat abubuwan da astandararu waɗanda ba su da hankali waɗanda ba azama taklif ba suna tsalkake Allah suna tazihi ga Allah amma kai gashi Allah ya sanya ma tunani da hankali da komai amma duk da haka kana fandare ma dokokin Allah subhanahu wataala kaga inda Allah madaukakin sarki ba mai jimriyana ba lokaci guda cikin kifta ijiya sai Allah ya kashe ka shikenan sai a huta da kai to shine sai Allah ya ce innahu kana haliman dama Allah ya kasance mai jimriyane ghafuran kuma Allah madaukakin sarki mai gafarana sai Allah ya ce
was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan
Allah subhanahu wa ta'ala ce was-samaa'a kuma Allah madaukakin sarki yace sama wannan da muke gani ga ta nan rafa'aha Allah madaukakin sarki shi ya daga ta baka ga wani ginshiki ba baka ga wasu shishinne ba, baka ga wasu filoli da an kai ba, babu wani rodu wanda an ka kaha wanda shine ya tare su bu su fado ba. To Allah subhanahu wa ta'ala shine ya wannan aikin, wa wada'al mizan, kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya tabbatar da adalci a bayan kasa. Al mizan huna huwa al adl, shine abin da ya shafi adalci, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Allah madaukakin sarki yace hakika mu ne munka aiko manzanninmu, muka aiko su bil bayinat, da hujjoji ga fili, suna karanta abin, suna bayanin abin daki daki. Allah ce wa anzalna ma'ahumul kitaba, kuma muka saukar tare da su littafi daga Allah madaukakin sarki. Sai Allah ce wal mizan, al mizan huna huwa al adl, sannan kuma da adalci. Saboda haka sako wanda ya zo daga Allah madaukakin sarki ga annabawa zuwa ga al'umma, an zo da littafi daga Allah, cikin littafin nan dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafan Allah madaukakin sarki. Sa'annan kuma Allah ta'ala ya tabbatar da adalci, kawa kowa adalci, da wanda an musulmi, da wanda ba musulmi ba, da wanda a dan uwanka, da wanda ba dan uwanka ba, da wanda a kabilarka, da wanda ba kabilarka ba, da wanda kuke gari guda, da wanda ba ku gari guda, kai yi kokari kai masa adalci. Adalcin nan ya kasance wajen magana, ko wajen kallo, ko wajen tafiya, ko wajen mu'amala. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da adalci. Tunda Allah ta'ala ya tabbatar da adalci, wajibi na a tabbatar da adalci da gaskiya a bayan ƙasa. Saboda haka ni in yi adalci in yi gaskiya, kai ka yi adalci ka yi gaskiya, waɗancan su yi adalci su yi gaskiya. Idan mun ka tabbatar da wannan a bayan ƙasa, to za mu samu kwanciyar hankali, za mu samu natsuwa, za mu samu zaman lafiya. Amma duk lokacin da ka ga al'umma sun shiga cikin ɗarɗar, suna cikin halin ƙaƙanikai, wallahi wannan al'ummar babu adalci a tsakaninta. Saboda haka hatta wa mu ga munan, mu ne musulman, mu ne an ka saukan mu alƙur'ani, mu ne an ka aiko ma cikamakon annabawa, sai ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ba ma waɗanda ba musulman ba, mu kan mu tsakanin mu wa mu ba mu wa kan mu adalci. Mutum zai faɗi magana bai ce ma ga yadda yake nufi ba, sai ka ce ai ga yadda yake nufi. Ko haɗu ya ce ma wallahi ba haka yake nufi ba, ka ce wallahi kai ba za ka yadda ba. Ina musuluncin naka, ina ƙur'anin naka, ina sunnar taka, ina addinin naka. Saboda haka mu kasance masu gaskiya, masu adalci. Ku diba ku gani, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mun sha gaya muku kisa Abdullah bin Rawaha. Annabi ya aike su yace ka je wajen Yahudawa Khaibar, lokaci yayi na su bada amfanin gona, saboda ayi sulhi da su, ba za a yake su ba, za a zauna lafiya, amma duk shekara ga abin da za su bayar. Annabi ya ce lokaci Abdullah bin Rawaha ka je ka ansu. Ko da yaje Yahudawa Khaibar sun sto na abinci, yana zuwa suka ce ga wannan naka na mun baka, amma abinda muka so in ka je ka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bana amfanin gona bai yi kyawu ba, amma ga wannan naka na. Suka bashi, yana dibinsu yace ya ikhwatal qiradati wal khanazir, ya ku ƴan uwan birau da aladu, yace wallahi ku saurara ku jiya, ƙaunata da sona, yace kai duk duniya ba wanda nika ƙauna, ba wanda nike so sama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yace amma duk ƙaunata da sona ga manzon Allah, wallahi ba zan zo in gaya muku abinda annabi bai ce in gaya muku ba in gaya muku. Yace duk duniya ba waɗanda ban su, waɗanda nike ƙiyya da su, waɗanda ban su kamar ku Yahudu da Nasara. Yace amma ƙiyyata da ku da rashin so na da ku, wallahi zai sa in je in gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda buku faɗa ba in ce manzon Allah kun faɗa. Saboda haka ba zan karbi kayanku ba, zan koma in gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiyar lamari. Saboda haka kafin ya dawo ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga malaika Jibril da waɗanga ayi cikin suratul nisa, ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima allati fala tattabi'ul hawa an ta'dil allati karaku bisaran ya zamba za ku wajudan ku adinci ba wallahi mu jara wannan bakar dabiya. Kuma wallahi in ba mu gyara ba za mu mutu, za mu iska Allah, wallahi za mu shawaya. Saboda haka in ka ga halin da al'umma yau muka koma ciki, kamar ba al'ummar da anka saukan mu alqur'ani ba, kamar ba al'ummar da anka aiko mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba, muna cin dugadugan junanmu. Musulunci tsari gare sa, yanzu ku diba ku gani yana daga cikin tsari na musulunci. Idan aka ce ga yarjejeniya a tsakanin musulmi da arna, arne zai shigowa garin jega, sai wani musulmi ya ce can wajen gadar can, can bakin gurbin can, sai ga wani arne ya kai ya kawo kai yaya ya ce to yana son shiga garin gane jega amma kuma babu izini. Me za ka yi? A akwai kaza zan je in yi kaza in so kaza in yi kaza in yi kaza, sai ce to mu ce na baka amana mu je ka shiga a garin. Wallahi ba wanda ya isa ya taba shi, kai baka isa ka taba shi, domin zimmatul muslimi na wahida haɗin kan musulmi, yagge musulmi abu na guda. Tunda ya ba shi damar ya shigo to ba mu surutu da zaka, in ka yi surutun nan ka saba ma Allah, domin shari'a ta ba shi damar shi haka. Allah ya tsawaka mu yi kokari mu gyara waɗannan abubuwa. Kun ji Allah madaukakin sarki yace wa ba'al mizan, Allah shine ya tabbatar da adalci ai shar'i, Allah shi ya tabbatar da shari'ar sa a bayan ƙasa wa amara dibi, kuma Allah shi ya umurni yace ai, sai Allah ya ce ni Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah ta tsoro Allah haka na saboda kada ku ƙetare iyaka, ai la Allah ta juru kar ku ƙetare iyaka fil mizan a cikin abin da ya shahi abin au ma yuzanu bihi abin da ake au da shi. Kun ga can al mizan al adlu, kun ganan al-mizan shine abin au, can adalci na abin da ake au da shi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ayi haka, kaga wajen magana ka san me za ka faɗa, ba komai ya fito ga bakinka za ka faɗa ba, ba komai alƙalaminka ya baka dama za ka rubuta ba. Allah madaukakin sarki ya ka Allah ta tsogau fil mizan, saboda haka abin au tun daga abin da ya shahi abinci, abin da ya shahi abin sha, abin da ya shahi magana, rubutu ne za ka yi. To kada ka ƙetare haddi, kada ka wuce wuri. Ni'ima ce wadda Allah madaukakin sarki ya yi ma, duk ba ka yi adalci ba Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka a ranar tashin alƙiyama. Saboda haka ka ɗauko masu sai da yadi, masu sai da hatsi, masu sai da mai, waɗanga abubuwa duk abubuwan da ake aunawa ne, masu sai da filaye, duka sun shiga. Allah ya tabbatar da adalcinsa a bayan ƙasa, Allah ta ɗagau fil miza. Don kar ku yi zalunci, kada ku wuce wuri, kada ku yi ta'addanci ga abin da ya shahi wurin abin da ya shahi abin da ake awo da shi. Sai Allah ta'ala ce wa aqimul wazna, Allah ta'ala ce wa aqimul wazna, Allah ce ku tsayar da abin au bil qist da adalci, wala tukhsirul mizan, Allah ce kada ku tauye wannan abin au bil adl da adalci. Wakila an ga ce al iqamatu bil yadi, wannan tsayarwa da hannu ake yi, wal qist bil qalb, sa'annan shi ko adalci ana yin sa ne da zuciya mala yace huwa hukumun dakhilun wannan hukunci na wanda ya shiga fi jami'a abwabil hayati a cikin dukkanin abin da ya shahi kofa ta rayuwa fa iqamatul mizan bil qisti yadda abin awo da adalci fiha a ciki amaluha shine mutun ya aikata wannan abin ala muqtada hukmi llahi ta'ala fiha ga yadda hukuncin Allah ya hukunta a ciki wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sa'annan da sunnan manzo Allah sai Allah ya ce Allah ta'ala ya ce wal arda haka nan kuma ƙasa ga ta nan wada'aha Allah madaukakin sarki shine ya tabbatar da ita asbataha Allah shi ya tabbatar da ita lil anam domin halittu lil khalqi domin halitta al-insu wal-jinnu wa gairuhu al-jannu da mutane da wasunsu Allah ta'ala ya halitta musu wannan ƙasa dan ni'ima gare su sai Allah ya ce ni
fiha fasihatun
Allah ta'ala ya ce fiha a cikin ƙasar gada Allah madaukakin sarki ya halitta fakihatun Allah ya ce ga kayan marmari nan daban-daban sai waɗanda ka sani da waɗanda kake iya lissafawa ko yanzu nan da kake cikin garin jega sai ka yi ta lissafi kaga kana da lemu kana da gwaiba kana da mangoro ko ba haka ba kana da me kuma kana da ayaba kana da me kuma kana da tuffa apple kana da me kuma kana da kankana ko ba haka ba kai ko na in ka fita daji kaga kana da kaiwa ko ba ka da kaiwa kana da mi kana da tunya kana da mi kana da gawasa kana da mi kuma to kaga ga sunan dai ga su kade nan duka kaga duk fakiha ne kayan marmari domin daga lokaci sai lokaci ake samu to Allah madaukakin sarki shi yayi haka fiha a cikin kasar ga Allah ya ce fakihatun ga kayan marmari nan abinda ake ci a ji dadi in ji Allah madaukakin sarki Allah ce wan nakhlu sa'annan kuma da dabino al-ma'ahud wannan dai da ka sani dabino kaga ko nau'in dabino in ka koma gashi nan kashi daban-daban mataki daban-daban har yanzu dabinon da haka ci wallahi baka tuke ba wajen abin da ya shahi cin dabino ka je madina ha gani madinatul rasul sallallahu alaihi wasallama da ka je wajen masu sai da dabino za a nuna ma ga sunan kashi daban-daban mataki daban-daban gwargwadon kudinka gwargwadon wanda za ka iya sai gashi nan mataki daban-daban kuma da ka ci wani ka san yana da bambanci da wani ka san ba guda bane to shine Allah madaukakin sarki ya ambata muna Allah ce zatul akmam ma'abuciya kasfa awiya tana da burgamenta jam'u kimmin jam'i nana burgami eh anke ce al akmam duk abinda za a sa a rufe wani abu an gane ko duk abinda za a sa shi a rufe wani abu to shine al akmam ai shine Laraba suke ce ma abin ga da ake sawa ga ga baki da hanci ko sai su ce masa al kimama saboda mi saboda ana sa shi a rufe mi a rufe baki da hanci da shi bil kasri jamu kimmin wal kimama kaga gashi nan wa'a'u tal shine abin da ya shahi burga ne na abin da ya shahi wannan gunda ta dabino wa gita'un naw haka nan wannan gidan na abin da ya shahi hore ai hore na kowane icce kahin ya bude bal din ne to za ka ga yana cikin wata ekos fasa to shine zatul akma ma abuciya wannan rigat ma abuciya wannan gidan nashi sai Allah ya ce kuma mi
والحب العصف
والريحان والحب كما الله شيني يا هل التقايا كالحنطة والشعير كما أبين دي شاهي إرن سو إنتايا إرن سو ألكما إرن سو جيرو إرن سو داوا إرن سو مسرا إرن سو شنكاوا الله ذو العصف ما أبوتيا كي كي شيني أتمد ودى تكتنا كي كي والريحان Allah madaukakin sarki yace da ganyayyaki waɗanda suke masu ƙarshi Allah shi yayi haka saboda haka yanzu ka diba ko ta bangaren abin da ya shahi turare dai ta bangaren turare dai haka mutu wallahi ba ka sa wani nau'in turare in kaga wannan bayan sati dai kana ganin wani bayan sati dai kana ganin wani kuma duk mafi yawa wannan turaren ana yin suna da abin da ya shahi ganyayyaki na itace daban-daban to Allah madaukakin sarki shi ya halitta su alwaraq shine ganye awil mashmum mala yace ko abin da ake shakawa to sai Allah ya ce ni
bari anni ana
to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya jero muna waɗannan abubuwa tun daga ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan Allah ce ash-shamsu wal-qamaru bi-husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil-mizan wa aqimul wazna bil-qist wa la tukhsiru al-mizan والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان بايان الله يا أنبتوت أنجني أموني في الله فبأي آلاء ربكما تكذبان الله تشند وأني إرن نأمومينا نأبن جنكو أيها الإنس والجن ياكو متانيد الجنة تكذباني كتك عليها مالكي ذكرت إهدى وثلاثين مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان مالكي أنبتي توجيه ثلاثين دقيقة أتكون ونن سورة والاستفهام دوتا مبيد ألا يسيها أتكون فبأي آلاء ربكما تكذبان للتقليل نتبسنا لما روى الحاكم سبو ده حديث ده حاكم يرويتو عن جابر ده جابر قال ياتي قال قرا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن من دعا الله يا كرن تامنا سورة الله من رحمة حتى ختمها سيد من دعا الله يا كي كرشي ثم قال النبي اتشي مصحبه مالي أراكم سكوتا ويا أنك هنا كرن تامكو وقصورة يا كو صحبهنا ناغا كوين شروبا كتو وكو قال للجن من دعا الله اتشي الجنو كانوا أحسن منكم ردا سيهي كاوا ميدا جوابي ما قرأت عليهم منذ الله تبنكرا تام الجنوبة هذه الآية وانا آية من مرة كودا شوئي آية إن اتفا بأي آلاء ربكما تكذباني إلا قالوا فاتي الجنوس ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب باب وانا أبو دقشك النعمة أبنجج مواند مكي كريتاوا فلك الحمد sai aljannu su ce ya Allah madaukakin sarki dukkanin godiya gare ka take sai Allah ya ce
qalaqal insana min sulfan
khalaqal insa kuma Allah shine ya halice annabi adam alayhi salam adam shine annabi adam min salsal daga abin da ya shahi yumbun kasa busashe shine salsal sinun yabi laka wadda take busassa yusulma'u lahu salsala wanda ana jin sauti ne ai sautun ana jin sauti gare idanu qira lokacin da an ka kwankwasa shi shine ake ce masalsal allati kalfakhar yadda kasan kasko wa huwa ma ubikha min at-tin ai kaga an ka ce kasko duk abin da yake an gasa shi na abin da ya shahi laka randa ko kasko ko tulu ba su zama randa ko kasko ko tulu ai sai an gasa su ko ba haka ba to haka Allah subhanahu wa ta'ala halitta annabi Adam alaihi salam saboda haka in ka toba ka kwankwasa shi za ka je yana sauti shine shedan iblis lokacin da Allah ta'ala halitta annabi Adam alaihi salam zai zo ya gansa iya gansa gashi halitta ta kammala ta mutun amma bai iya tashi bai iya motsi ba jini cikin sa sai ya zo yana kwankwasa sa yana cewa a adamun wai wannan ko yana da jini wannan yana da jini haka zai dinga kwankwasa shi to shine Allah madaukakin sarki yace ya halice sa min salsalin kal fakhar sai Allah ya ce ni
wa qalaqal jaanna
Allah ya ce wa khalaqal janna kuma Allah shine ya halitta baban aljannu abaljin shine baban aljannu wa huwa iblis wa su malaman tafsiri sun kace shine iblis min marijin min nar daga abin da ya shahi yular wuta huwa lahabuha alkhalis ita ce yular wuta ta tatta min ad-dukhan wadda ba ta da hayaki wannan kan daga gare sa na Allah madaukakin sarki ya halitta iblis sai Allah ya ce ni
rabbi ayi ala
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shin babu ayi ala rabbikuma tukazziba shin da wadanne ni'imomi na ubangijin ku kike karyatawa shin halittar san da Allah madaukakin sarki yawa baban mu annabi adam alaihi salam daga laka daga gare sa an ka same mu da halittar da Allah madaukakin sarki yawa aljani daga wuta shin da wadaina daga cikin su kike karyatawa saboda haka da wannan na malamai suke tattaunawa akan cewa shin da ƙasa da wuta wane na yi amfani wane na yi zama maslaha ga al'umma menene yake kyawu ga al'umma saboda haka babban malami Ibn al-Qayyim ya tattauna akan wannan matsala ya kawo dalilai masu ƙarfi waɗanda ke tabbatar da lalle cewa ƙasa ta yi amfani bisa ga wuta a cikin littafin sa Ighathatul Lahfan ya tattauna akan wannan matsala sai Allah ya ce ni
rabbul mashriqin wa rabbul maghribin
Allah ta'ala ce rabbul mashriqin Allah shine ubangijin mahudan rana guda biyu kaga mushriqu shita lokacin da rana take fuduwa lokacin abin da ya shahi lokacin sai wa mushriqu sai da wurin huduwa ta lokacin zafi wa rabbul maghribin kuma Allah shine ubangijin abin da ya shahi mafadar rana guda biyu kazalika kamar haka saboda haka za ka ga lokacin sai za ka ga bangaren hagu farai rana take huduwa lokacin zafi kuma za ka ga ɗayan bangare take huduwa haka nan ma in za ta faduwa lokacin da take faduwa lokacin abin da ya shafi lokacin sai ba wannan wuri na take faduwa lokacin abin da ya shafi zafi ba hatta shi na haka ganin har matsala abin da ya shafi ganin wata wannan kansa yana da nasa ili ba kowa za a ce wai ya ga wata a tuwai a karbi ganin sa ba shi na haka ganin mutane suna shirme duk abin da baka san shi ba baka karanta ba baka san matsayin sa kai dai ga kanan kana musulmi kawai baka da ilimin komai ga kanan if amma sai baka gaddama tsaya kawai wai sai ka ce wai an bugo ma wai an ga wata wai an bugo mai sai ka ji malami fa masani Qur'ani da sunna sai ka ji wai an bugo mai waya in ka tambayi cikin wani littafi na an ga ce shi amfani da an bugo mai waya wallahi ba zai baka ba amma ya cika gari da kuwa ya cika ƙasa da kuwa da harbowa ya ja aya ya ja hadisi duka su ƙara bayani ne sai ya ce an bugo mai waya daga wuri kaza an bugo mai waya daga wuri kaza an bugo mai waya daga wuri kaza ya an ka ce ka lutahi guda na addini inda an ka ce ka yi amfani da ganin watan an bugo ma waya wallahi sai ya kwana yini bai baka littafi ba ina ba ta an fahimta to hatta ganin watan kansa yanzu kana zuwa ka ce ka ga wata sai a je wajen tantance ka wani lokaci ka gane sai ka ce bayan sallan magariba bayan sallan magariba da minti nawa sai ka ce da minti 30 sai a ce tashi baka ga wata ba sanin da kai to balle wanda zai ce wai ya ga wata ranar ɗaya gari ya ga wata bayan sallan isha mu ji tsoron Allah wallahi ba a cewa yau ɗaya ga wata wallahi a ga wata bayan sallan isha ƙarya ne sai dai in ba ran da ya fita ba wata ranar da ya fita ko da ake ƙara sallan magariba ya sani inda ne ana ƙara magariba ko da za ka je ka diba wallahi ya baki sannan za a tambaye ka in irin lokacin gana na dama na wani gehe ka gane da kaji bi yamma shin dama gari ka ka gane ko hagu gari ka ko tsakiyar yamma daidai ka gane wani wuri ka gane domin irin lokacin ga akwai gehen da yake fitowa lokacin damana akwai gefen da yake fituwa lokacin sanyi akwai gefen da yake fituwa lokacin zafi akwai lokacin da yake fituwa
sa'annan da ka gane shingice ka gane ko tsaye ka gane na haka yaddi ba ko na haka yaddi ba wallahi duk sai ma ga tambaya da ka kasa ba da ɗaya daga cikin ka'idojin nan na ganin wata sai a ce ka tashi baka ga wata to kai zai ka so kai ta zage zage kai ta shirme shirme ka baci sarkin musulmi ka zage na zagi ai ma hisabi da shi gaban Allah ka san wahalar da yake cewa halin shi halin shi wanda an kai sarkin musulmi na abinda ma ka'ida kace a bashi na jagorancin al'ummar musulmi an bashi duba algara ta tura mulkin mallaka sun kai mana ba ai su ne jagororin mu sun ka so duk wani ƙarhi da aka sarakunan nan sai sun ka an shi yanzu an ga to garin ku duk girman garin ku ba je ga local government ba ba muna da sarki ba ba muna da chairman ba to ga ƙa'idar constitution chairman shi an sama ga sarki yau in chairman ya ga dama sai zauna da councilori ne sai ya sa hannu ya ce mun cire sarki albashin sarki da ƴan majalisa ce duka da masu anguwanni duka sai chairman ya sa hannu ya dace annan a ba sarki da an ga ce ga sarki mai sanda a jiha babba ka je ka ga majalisarsa da zarar ya bata ma gwamna rai sai gwamna ya ce a kawo shi ana kawo shi sai ya cire mai rawani ya cire mai rawani sai ya ce a ɗauka a kai wata jiha ban son ganye to amma duk da haka muna ba su zahin kai sai mai ta zaginsu ga Allah mu yi musu uzuri kun ja to Allah ya taimake mu Allah ya sa mu kiyaye addini tsari gare kai malam in an kabi tsarin sai a zauna lafiya sai Allah ya ce fa bi ayyi ala
fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban
Allah ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da waɗanne ni'imomi na ubangiji ne kuke ƙaryatawa ayyi ni'ami rabbikuma da waɗanne ni'imomi na ubangijin ku allazi dabbara lakuma hadha at-tadbir al-azim wanda ya muku wannan irin shiri mai girma to kazzibani kuke ƙaryatawa ay ayyuma fi zalika wani na a cikin wannan min al-fawaid al-azima na fa'idodi masu girma allati la tusa wadda ba ta lisa huwa kaga ka'ati dalil hawa kamar daidaito yanayi waqtilafil fusul da sabanin lokuta na shekara a ce ma lokacin damana a ce ma lokacin kaka a ce ma lokacin zafi a ce ma lokacin sanyi wa hudusu da faruwar ma yunasibu kullu faslin fihi abin da ya dace da kowane lokaci aw bi ghairi zalika ko da wani wannan kake ƙaryatawa Allah ya ce da menene kake ƙaryatawa to ya Allah ba mu ƙaryatawa da ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa sai Allah ya ce mi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu daga cikin abin da ya shahi ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala da ayoyin Allah waɗanda suke masu ƙayatarwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar a cikin wannan halitta tasa Allah ta'ala ce marajal baharaini yaltaqiya Allah madaukakin sarki shine wanda yake ya sako gulabe guda biyu al'azbu wal mil mai dadi da wanda yake mai gishiri Allah ta'ala shi ya sako su yaltaqiyan Allah madaukakin sarki yace suna haduwa fi ra'il ayn amma ga abin da ya shahi gani na ido Allah madaukakin sarki shi yayi haka saboda haka akwai bambanci tsakanin da al-bahr da abin da ya shahi an-nahr idan aka ce al-bahr a kalmar larabci ana nufin teku wanda take mai gishiri mai gartsi in ka sha ruwan baka iya hada su saboda galmin su amma idan aka ce al-anhar su ne kananan koramu kamar irin wannan gulbi namu kada kana iya shan ruwansa amma ka je teku irin tekun Lagos idan ruwan ka sha kai suna shayewa kaga ba su shayewa to Allah madaukakin sarki shine yayi haka Allah shine ya samar da su amma kuma yaltaqiyan suna haduwa ga abin da ya shafi ganin ido sai Allah ya ce ni
bainahuma barzakhun la yabghiyan.
Allah subhanahu wa ta'ala ce bainahuma, tsakanin su waɗannan gulabe guda biyu na tekun can waɗanda suke masu galmi da waɗanda suke na ƙoramu, waɗanda in ka sha za ka ji daɗi. Allah ce barzakhun, Allah ce akwai wani irin shamaki, hajizun shamaki, wanda yake min kudratihi ta'ala, daga ikon Allah la yabghiyan, ko ba su ƙetare shi. La yabghi wahidun minhuma 'ala al-akhari fa yaqtalu bihi, wani daga cikin su bai ƙetare iyaka ya zan ya cuɗanya da wani. To nan na malamai suka tattauna na tafsiri, in ka samu kamar irin tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir, ko ka samu tafsirin Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an na Imam Shankwidi, ko tafsirul Qur'an al-Azim na Sheikh bin Salih al-Uthaymeen, da mayyamayyan dai tafsirai irin su At-Tahrir wa At-Tanwir, in ka karanta za ka ga su yi bayani mai tsawon gaske akan wannan kalmar da Allah ce bainahuma barzakhun, tsakanin su akwai abin da ya shahi shamaki. Wane irin shamaki? To nan tafsirai dai waɗanda sun kai fitowa fili guda biyu. Tafsiri na farko, wannan barza shi ne abin da ya shahi al-yabisu min al-ard, shi ne abin da ya shahi wannan tudu na ƙasa ɗin, ai hajiz ne, bainal anhar wal bihar, tsakana abin da ya shahi teku da abin da ya shahi gulabe. Ina ba ta an gane, kaga ai shamaki ne. Teku bata taso ta malalo ta hwada cikin mi cikin abin da ya shahi ƙoranmu ba, domin da ruwan teku za su taso su hwada cikin ruwan ƙoranmu za su yi mi, kaga ba su shayewa. Kaga bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yanzu in ka ce gayen teku jenan, ko ina ina muke da tekunan kusa kusa a ina, wani irin Lagos to kowa, ko ba haka ba? To ka je ka tsaya, in ka yi tsaye bakin ganga, ina wata gina wadda ka gani wadda Allah ta'ala ya sa ya gine ruwan na teku ba su zaburo sun ka fada cikin gulabe ba? Ka gani wannan ƙasar da adda faɗi tsakanin teku da abin da ya shahi ƙananan gulabe, ai ita ce hajiz ɗin. Allah shi ya sanya wannan labigiyan, da Allah ya ga dama irin zurfin teku, wallahi in ta zaburo ba maganar ta ce ga wasu ruwa ba, duk abin da abayan ƙasa gaba ɗaya tana laƙuje shi. Wannan ita ce ma'ana ta farko. Ma'ana ta biyu suke cewa wannan hajiz abu na wanda yake ma'anawi, ba a ganinsa. Ruwan na ga su suna tafiya a cikin teku ɗaya, wannan ɓangare guda in ka ɗebo ka sha za ka ji su da daɗi, wannan ɓangare na biyu in ka ɗebo su za ka ji su da gishiri. Mina na ya sa wannan shamakin ba su shiga cikin juna ba, ƙudratillahi subhanahu wa ta'ala. Saboda haka akwai babban malami Dr. Sa'ad Zaghloul An-Najjar, babban malami na a ƙasar Misra, wanda yake dokta ne na abin da ya shahi sanin kimiyya ta Al-Qur'ani da hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wani dutse wanda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani, wallahi in kana karanta tafsirinsa zai gaya ma ƙasar da ake samun wannan dutsen, da nau'in dutsen, da yadda siffarsa yake. Musamman wannan ayar da ya zo tafsirinta, ruwa waɗanda ya ambata, cigaban da an ka samu a yau a duniya ƙarƙashin wannan kalma da Allah ya ce bainahuma barzakhun la yabghiyan, hadda nau'in ruwa akwai waɗanda suke masu nauyi da marar nauyi. Ruwa na ga su in ka ɗebo suna da nauyi, ruwa na ga su in ka ɗebo amma ba su da nauyi, kuma wallahi ba su cuɗanya da junansu. Wai haka shi ne Allah maɗaukakin sarki. Ko yanzu in za mu tashi ka yi gogulin ka shiga gogul, wallahi za ka ga ƙasashe na duniya gulabe suna nan, an ɗauko su an yi bayanin su ƙarƙashin wannan aya, da ƙasar da suke da wuraren da suke, ga sunan yadda suke tafiya, ko nan Egypt a Misra in ka ce akwai jihar da zaka iske wannan ruwa zaka iske wadanga ruwa ga sunan farfaru ne kal zaka iske wadanga zaka gane su da wani danya haki kuma wallahi ga sunan suna tafiya in zaka dibo wadannan kawatsa cikin nan za su dawo nan in zaka dibo wadanga kawatsa nan za su dawo anan wai haka shine Allah bainahuma barzakun la yabghiya saboda haka kaga albarzakh ko dai kasance wanda ake gani ra'ayul ayn shine fadin wannan kasa ko ba haka ba tsakanin teku da abin da ya shafi gulbi kaga kasa ai shamaki ta busu hade da junan su ba ko ya kasance dai wannan barzakh wanda ba iya gani na wanda ya sha makance shine kudratullahi subhanahu wa ta'ala ina ba ta ambayinta sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma
fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban
Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ya ce da wadanne ni'imomi na ubangijin ku ne kuke karyatawa abi hajzil ma'il mil shi yanzu sha makance ruwan ga masu gishiri fil bihar a cikin tekuna wa gairi hada watan talitaha fabakum dan ta tsare ku minar rawaihil kariha daga wari wanda yake abin kyama allati tantiju wadda tana samuwa ne minar rutubati da abin da ya sha hadan yantaka wala akazari da kazanta walaula zalikal mil ba dan wadannan tekuna masu gishiri ba fil bihar cikin gulabe wa gairi hada watan talafa sada lakum hawa ad-dunya wallahi duk da yanayin duniya ya baci saboda haka abubuwan da ake samu na itace da sauransu suna rubewa ko ba su rubewa dabba ta mutu a cikin ruwa wani wuri ma in dabba ta mutu sai a dauka sai a jiha cikin ruwa ko ba haka ba to ba dan wannan gishirin ba ba dan wannan galmin ba to da yanayin duniya gaba ɗaya bai shakuwa to Allah madaukakin sarki sai ya yi mana haka walaula zalikal milhu fil bihar wa ghayriha la fasada lakum hawa ad-dunya allati tanfasuna bihi wanda kuke shaki saboda haka akwai hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya Allah ta'ala muna godiya gare ka akan waɗannan ni'imomi da kai muna Allah ka ƙara muna kafin mu yi addu'a akwai ya fadakarwa kaɗan don Allah yana son mutane su nasu su mai da hankalinsu a kamar yadda muka sani cewa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ƙasa ce wadda take tana da tsari na abin da ya shahi tsari na demokuraɗiyya kuma demokuraɗiyya abinda take nuni aka cewa shine aghlabiyyatush-sha'b duk inda ka karanta a larabci za ka ga tarifin da ake yi kenan abinda ƴan ƙasa suke su abinda duk inda ƴan ƙasa sun kai rinjaye to shine ake amfani da shi dan ja hankalinmu da zai shine kun ga lokacin da muke fuskanta yanzu ba zai wuce shekara ɗaya ba a sake zaɓe a Najeriya na abin da ya shafi shugaban ƙasa da abin da ya shafi gwamnoni da abin da ya shafi 'yan majalisa wasu suna cutar da mu al'ummar musulmi sai ka ga mutum ya zauna yana zage-zage yana cin mutunci yana aibanta shugabanni yana ɓacinsu amma ya yi abin da za a kawo canji mai kyau ga ƙasa ba da hannunsa ba yanzu kun ga gashi ƙuri'an nan da aka ce ai yanzu duka yanzu ƙarshen watan nan za a rufe yau muna 20 da nawa ga wata yau muna 23 ko 24 ƙarshen watan nan za a rufe to ai kai cewa kai an ce na ba magana an ce muka magana magana fadakarwa muke magana ku je ku tana da fa'ida tana da amfani wallahi na gaya muku ba yadda za a yi ka kawo canji a garinka ba yadda za a yi ka kawo canji a jaharka ba yadda za a yi ka kawo canji a ƙasarka wallahi sai kana da wannan ƙuri'a magana wadda ake yi ta cewa wai ko ka zaɓa ba za a baka abin da ka zaɓa ba to malam sai dai in zaɓe bai ansa sunansa zaɓe ba in zaɓe ya ansa sunansa zaɓe wallahi ba a isa ba ba a isa ba ƙasar nan da kuke gani ku shiga taifin wallahi da akwai yadda za a yi turawan duniya arnan duniya da arnan Najeriya mu musulmi wallahi su kore mu a ƙasar nan da su yi matsalar nan ta koma ta addini matsalar nan ta koma ta ƙabilanci wallahi mu shiga taifin in ka ce babu ruwanka ba zai yi ba duk matsalar da an ka shiga da bala'in da za a shiga da kai za a shiga saboda haka wallahi mu shiga tetemu mu je mu yi Qur'an mu yi ta in mun kai ta to cikin taimakon Allah Allah madaukakin sarki zai taimake mu mu kawo canji na alkhairi kuna ganin ga abubuwa waɗanda ke gudana ga sunan waɗanda suke jagorori bu san ciwon kansu ba bu san ciwon talakawar su ba ba ruwansu da addini ba abin da ya dame su sai dai ni sai dai duniyar su ko ba haka ba saboda haka muna wallahi mun kai tsaye mun kace za mu canza wani wallahi za mu canza shi duk wanda ko zai mai tsaye wallahi za mu canza shi sai a samu mutumin kirki mai jin tsoron Allah mai jin tausayin al'umma wanda zai wa addinin musulunci hidima sai mu tsaya saboda haka don Allah mu yi kokari ka je ka bincika gidanka eh kai kana da matanka suna da ƴaƴanka suna da kuna jin abin da arna ka faɗa muna suna ce muna cimakwance suna cewa mun kashe ƙasa wai mun yawa mun kawo ta'addanci muna kidina bassin mutane saboda haka wai yawan mu waje na sababa muna haka to sai mu tahi tsaye za su ga amfani yawa ko ba haka ba za a ga amfani yawa wallahi amma sai mun saboda haka a kudancin kasar nan akwai gwamnan da wallahi sati gaba ɗaya rufe kasuwan ya ce ka kowa ya teka kasuwa a je a yi kuɗi saboda haka manuniya ta nuna waɗannan maganganun da aka cewa ko kayan zaɓe ba za a baka ba ai sati biyu da sun ka wuce akwai wata jiha daga cikin jihohin Najeriya an zaɓe ko ba a zaɓe ba masu zuwa su je su yi kallo su diba sun ce ita hukumar zaɓe ta kwatanta gaskiya kuma ta yi shiri wanda ya kamata ba a samu matsaloli irin na baya ba to in ka yi kwanta kace ba ka yi lokaci ya an ka inganta abu kana ji kana gani wanda ba naka ba wallahi sai shi mulke ka ba yadda za ka yi wallahi ka sha wahala ka ci bane rayuwarka ta samu matsala addinin ma naka ka kasa samun kwanciyar hankali yadda za ka yi shi to Allah ya taimake mu Allah ya sa mu ji wannan fadakarwa wallahi mun kai abin zai amfane mu gaba ɗaya ya amfane nahiyar mu ya ambaci addinin mu ya amfane mu baki daya muna roƙa Allah subhanahu wataala Allah kai muna gudunmuwa insha Allah wannan zamu dakata da abin da mun ka faɗa Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sallallahu alaihi wa sallam